بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاشدة غوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار الشكرة دبو قيادة تليه دودة أشرين دبيو وان دي 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 دا تقوز غوات جون شكرة دبو دودة دي منا تفسير القرآن ميجرما أجتنعين تفسير الرد الأذهان إلى معاني القرآن نا القاضي الشرعي أبو بكر محمود قمي الله من أوكشين سركي غافر تامش عند عدن عينين جماعة مسلمين بسمان تابا مكي تفسير سورة مريم عليها السلام inda muka kwana karkashin aya ta 7 a yau zamu tashi insha Allah ta'ala a cikin aya ta 8 a inda Allah madaukakin sarki ke cewa qala kadhalika qala rabbuka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
idan ba amanta ba dama ita wannan sura kamar yadda muka bayyana cewa yana daga cikin babban abin da tazo karantarwa shine ta karantar da cewa Allah ya tsarkaku daga ainihin daukar ko kuma samuwar da Allah madaukakin sarki ya fi karfin a ce yana da da don haka mutane waɗanda ainihin suke bayin Allah su ne suke da buƙatuwa zuwa ga ƴaƴaye to a ƙarƙashin wannan sai Allah ya fara mana da kissar wani dattijo shine annabin Allah annabi Zakariya alaihi salatu wassalam wanda ya buƙatu zuwa ga ɗa ba dan komai ba saboda ainihin buƙatar da yake da ita dangane da dan nan ya ci gaba da aikin addini koda bayan shi uban ainihin ba shi da rai a wannan halin bayan da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana irin tsarin da annabi Zakariya ya bi yake roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo kukan cewa duk da cewa gaɓoɓin jikin shi ƙasusuwan shi sun yi rauni sannan matar shi ba kararra ce ba ta haihuwa sannan shi kuma gashi ya kai matukar tsufa tukub amma ya san dai cewa wannan ba gagararren abu bane ga Allah domin a da can Allah ya saba amsa mishi addu'a kuma yana biya mishi buƙatu a yanzu ma yana ainihin mai miƙa kukan shi zuwa ga ainihin Allah madaukakin sarki Allah ya bashi dadi sannan ya sake kawo wani dalili da cewa na daga cikin babban dalilin da ya kai shi ga buƙatuwar dadin nan shine kasancewar ya samu ainihin wato basirar rayuwa da dama annabawa bayan sun wuce waɗanda za su biyo bayan su sai su zama ƴan ta'adda ne masu lalata addinin Allah to dai dubi ƴaƴan ƴan uwan shi waɗanda za su ainihin karbi hidimar addini bayan bashi yaga irin su babu shakka sun yi kama da waɗanda suka saba barna ga addinin Allah madaukakin sarki sai annabi Zakariya ya ainihin ce to ya Allah kuma ina jin tsoron waɗanda za su zo ainihin a bayana ba dan komai ba saboda ainihin kasu lalata addini don haka Allah ka taimake ni wajen ka balida to Allah madaukakin sarki yake cewa qala sai shi Allah madaukakin sarki yake
الامر كذلك الامر nan haka ainihin yake min khalqi ghulamin minkum wato Allah madaukakin sarki yake cewa Zakariya al'amarin nan tabbaci haqiqa haka zai ainihin faru cewa Allah madaukakin sarki zai halicci da daga kai Zakariya wanda ka kai kwatan kucin shekara 120 da matarka wadda ta kai kwatan kucin shekara 98 sannan qala rabbuka huwa alayya hayyin sai Allah ubangijinka yake cewa ai wannan abu ne mai sauki yan arudda alayka quwwata aljima'i ma'ana abu ne mai sauki domin zan iya dawo maka da karfin saduwa da mace wa ufattiqu rahima imra'atika lil'uluqi kuma zan bude mahaifar matarka domin ta iya daukar ciki wa qad khalaqtuka karka manta ya kai Zakariya na halicce ka min qablu tun kafin a fara magana za a haifi danka wa lam taku shay'a alhali baka kasance komai ba a da san babu kai na halicce ka to a yanzu karka yi mamakin cewa ainihin zan halicci da daga gare ku duk da yake kun manyanta wannan yake karyata mana kissan malaman Tirmidhi da suke cewa wai matar Zakariya kurji ne ta gani ya fito mata akan gwiwa kamar ainihin maruru shikenan wai daga haka wata ran kawai sai ta kan so sa tana dincine shi wai sai da ya fado babu shakka wannan karya ce ba ta da ainihin asali
sannan sai malam yake cewa wal izharillahi hadhihi alqudrati alazima alhamahu suala liyujaba bima yadullu alaiha, saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan iko nashi mai girma, sai Allah ya kimsa wa annabi zakariya yayi tambaya domin a bashi amsa amsar da ta dace da abin da yake ainihin tambaya. Walamma taqad nafsuhu ila sur'atil mubashshar bihi, yayin da zuciyar ainihin wato annabi zakariya ta kai matuka, wato yana dokin albishir din da aka yi mishi da kuma dan da zai samu ta hanyar wannan albishir, qala, sai ya saki ainihin kiran ubangiji yana mai roƙon shi.
Qala rabbi ja'al li aya, qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya.
Allah madaukakin sarki yake magana a bakin Zakariya yace qala rabbi ja'al li aya, annabi Zakariya ya sake roƙon Allah wata alfarma, sai yace to ya Allah ka sanya min alamar da zan gane cewa matata ta dauki ciki, ay alamatan ala hamrin ra'ati, ka sanya mini alamar da zan gane cewa matata ta dauki ciki. Qala, sai Allah madaukakin sarki yace da shi ayatuka alaihi, alamar da zaka iya gane cewa matarka ta dauki ciki, Allah tukalliman nasa, zaka ga ka kasa magana da mutane, ay tamtani'u min kalamihim, zaka ga ka kasa magana da mutane, bi khilafi zikrillah, sabanin ambaton Allah, in zaka yi ambaton Allah ko zaka karanta at-taura zaka iya, amma duk abin da ya shafi magana tsakaninka da mutane to zaka ga ka kasa. Da zaran ka ga wannan alama ta faru, dalili ne da ke nuna cewa matarka ta dauki ciki, to wannan ainihin dinkewa da bakinka zai ya kasa magana. Sai Allah madaukakin sarki yace salasa layali, dare raki uku ne, ai da ayyamiha, malam yace wato dare raki uku har ma da yinin su, wato yini uku da kwana uku, kama fi Ali Imran, kamar da yazo can cikin surata Ali Imran, da Allah madaukakin sarki yake cewa salasata ayyamin, wato kwana yini uku, can aka ce yini uku nan kuma aka ce kwana uku, shikenan sai waɗannan abubuwa suka hada awa 24, awa 24 har guda uku, cikakkun yini da kwana kenan. Sai Allah madaukakin sarki yake sawiyan, kuma wannan magana da zaka kasa ba wai wata larura ce a bakin ka ko rashin lafiya ba, a'a kana cikakken da cikakkiyar sura ta halittarka, lafiyarka kalau, ai halun min fa'ili tukallimu, ai bila illati, wato zaka kasa magana da mutane dinnan a halin ba wata larura ce ko illa tare da bakin ka ba, haka siddan kawai zaka ga bakin ka ya kage matakar ka tayar ma magana, amma da ka tayar ma zikiri ko karanta at-taura shikenan sai kuma ka ga bakin ka ya ainihin wato ci gaba insha Allah. Na'am, fa kharaja ala qaumihi
min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya.
Fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab, shikenan sai annabi Zakariya ya fito ga mutanen shi min al-mihrab, daga masallaci, ai al-masjid, wato sai ya fito ainihin zuwa ga masallaci, wa kanu yantaziruna fathahu, suna sauraron yazo ya bude wannan ainihin masallaci, sai kawai sai suka ganshi ya fito daga cikin masallaci ya ainihin bude musu, li yusallu fihi bi amrihi ala al'ada, ya bude musu masallaci ba dan kuma badan su sallah a cikin shi kamar yadda aka saba. Aslul mihrab, ina jin akwai wanda yazo da wa aslu ko aslul mihrab, malam yace asalin kalma al-mihrab dinnan al-ghurfatu ita ce, a ce daki ko sitirrum ko falo shine asalin al-mihrab, wa sadrul baiti ko kuma ainihin wuri mai daraja a cikin daki, ina ne wuri mai daraja a cikin daki, inda da ka shigo daki zaka ga nan ne kujeran mai gida take ko makamantan haka, to asali shine mihrab. Wa akramu mawadihi, da kuma wuri mafi girma na daga cikin daki shi ake kira asalin mihrab kenan a larabci. Wal mawdi'u alladhi yanfaridu bihi al-malik, da kuma wurin da sarki ne kadai yake zama a wannan wuri a fada, wannan wuri shine asalin abin da ake kira kalmar mihrab. Wato dai in ka samu wani guri, fada ce, falo ne, a daki ne, to ina ne mafi daraja a cikin wannan daki ko a wannan fada, to sai a kira wannan guri da cewa shine ainihin al-mihrab, asalin kalmar mihrab kenan. To anan kaga ta zo kenan da wuri mafi daraja a bayan kasa shine ne masallaci. Malam yace wa ammal mihrabul ma'ruful an, amma mihrabi wanda aka sani a yau din nan, huwa taqul mujawwaf fi ha'it al-masjid, shine ainihin wato rami ko kuma kwana wadda ake yin ta te zurfi a jikin bangon masallaci na daga al-qibla, irin wannan kenan da ake yi, yusalli fihi al-imam, wanda liman yake shiga yake sallah a cikin shi,
fahuwa muhdathun wannan bid'a ne la ta'rifuhu al-arab laraba ma basu san shi ba gaba daya a harshen larabci babu wanda zaka cewa al-mihrab asali ya koma zuwa ga wannan ma'anar duk wanda kace mishi mihrabi a harshen larabci yana komawa zuwa ga wuri ne mafi daraja a daki ko a falo ko a fada iya abin da suka sani ke sai al-qur'ani yazo da kalma al-mihrab da ma'anar wuri mafi daraja a bayan kasa wato masallaci to wannan ainihin wato lungu da ake asalin shi kwaikwayo ne wanda aka yi daga ainihin addinin Kirista shi yasa malaman musulunci suka tabbatar da cewa irin wannan kwanan liman da ake a cikin masallaci bid'a ne na daga cikin manyan malamai da suka faɗa haka akwai ainihin al-Imam Suyuti a cikin littafin shi al-Hawil al-Fatawi in kana son ganin cikakken bayani ko zaka iya samun littafin Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa a mujalladin farko babu shakka dangane da cewa irin waɗannan abubuwa da ake wa masallatai to bid'a ne ba sunna bane to wannan kun ga yana daga cikin bala'in da kullun ake gaya mutane cewa babu shakka malamai su tashi suna ta bayyana bid'a dan a guje ta sannan suna bayyana fuskar da ake bid'a take faruwa da kuma fuskokin da ke taimakawa bid'a ta habaka ba dan komai ba domin in aka yi shiru ba a wa'azi akan bid'a har sai a waye gari ran da wani ya zo yi wa'azi akan bid'a din sai a rinka cewa ai an bar sunna ai ma yanzu sukar sunna ake yanzu ta iya yiwa wani da ke saurare na a yanzu tun da yake bai taba jin cewa irin wannan ainihin kwana ta liman da ke cikin masallaci bid'a bace amma gashi a cikin tafsirin Malam Abubakar Mahmud bin gashi na cikin littafin Suyuti yau fiye da shekara 600 ya riga ya rubuta kwanta ya mutu to menene ya faru saboda malamai ba sa tashi suna wa'azi dangane da bid'a sannan in kuma bid'a ta afku ba sa bayyana yaya akai kaza ainihin ya zama bid'a a cikin addinin musulunci ginin masallaci gini ne wanda yake da alaka da ibada dan haka ba za a yi ba sai abin da shari'a ta ce ayi kaza akwai abubuwa da dama in ka je kana karatun littafin madkhal na al-Imam Ibn al-Hajj al-Maliki zaka ga yana lissafo su game da ginin masallaci da ake yi azo gina masallaci azo ai irin wannan hasumaya hasumaya da ake yi tace ake cewa manara ko minarar da turanci asali an yi ta ne a halin bukata a da suna yin ta ne domin ai mata matattakala sai a hausama sai a rinka kiran sallah a yanzu an wadatu daga ainihin ace za a yi wannan domin a hausama a kira sallah domin loudspeakers ake sawa bid'a da tafi wannan muni kuma ita ce a kawo ainihin zanen wata da tauraro kuma a sa a can tsororuwa ainihin wannan masallaci sannan a zo a yi wani dandane mai rani daga saman masallaci wanda ita ma hasumiya ke katuwa za ka ga ana a tsakiyar manya-manyan masallatan juma'a da sauransu su waɗannan abubuwa bid'a ne ba addinin musulunci ba shi yasa yau wajen shekaru 9 da suka wuce da muka ainihin rushe wancan masallaci namu muka tayar mu za mu gina shi sai da muka zo da mutane na soshi daga cikin littafin al-Hawil al-Fatawi cikin littafin Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa cikin littafin al-Muhalla ta Ibn Hazm muka tabbatar wa da mutane cewa irin wannan lunguna na liman da aka tashi ake ginawa iyaye da kakanni bid'a ce ba sunna bace shi yasa za ku ga wancan masallaci namu inda makarantar Darul Hadisi take shi za ku ga babu wannan lungun liman sai ka ga mun shafe shi ya tafi flat me yasa saboda an karanta wa mutane masallaci namu ne mu ce da iko mu ne za mu gina to ba wani ne zai gina mana ba ba ran kai dadewa na ba ba ne martabawa na ba ba wani ba ba a nemi taimako ruwa na ba dan haka abin da ya dace da sunna sai a ainihin babbaka shi to haka wannan masallaci ana nan ana kwana ana tashi ranar da duk Allah madaukakin sarki yasa zamu zo zamu ainihin gina babban masallaci na juma'a jama'a su kwana da shirin su ba wai zamu gina ne yadda aka saba ba mai ahalari ne yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi bai halatta mutum ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah akai shin in kuka tashi gina masallaci kuna duba me ya sunna take menene ya shigo na cikin bid'a dan ku yi sunna ku kauce bid'a ko ko kadai in kun tashi za ku ne kamar aitumun nafa yasna'una kamar yadda kuka ga mutane suna yi to wannan shine asalin abin da yake kai mutane gaba ta ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim na daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake in aka tambaye su a kabari babu wani jawabi da za su yi sai dai su ce mu ma mun yi fada ne kamar yadda mutane ke fadi sune munafikai da fajirai ma'ana kai duk abin da ka tayar ma kawai za ka yi da ka ne kai dai tunda ka ga mutane suna yi ai giggari sai ka ce duk masallatan garin nan duk masallatan duniya ai haka suke ba masallatan duniya aka ce kai koyi da su ba masallacin manzon Allah wanda ya gina da hannun shi ba wanda aka gina bayan ba shi a duniya ba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nashi shine abin da ake to duk wani abu da za a kawo masallaci sai ya zan za a kawo shi ne dan ana da bukatar shi ba wai za a kawo shi ne domin ado ko kuma dan wasu ainihin abubuwa ba sannan ku karanta littafin al-musannaf na al-imamu abubakar bin abi shayba da littafin al-musannaf na al-imamu abdurrazzaq as-san'ani ya sun kawo asarai daga tabi'ai da dama waɗanda suka nuna cewa shari'ar musulunci ta kyamatar game da aiwa masallaci irin wannan lungu da ake yi har aka samu daga manya-manyan tabi'ai irin su imamu al-imam ibrahim an-nakhai cewa in ya zo libanci ma shi baya kudewa cikin wannan lungun liman gaba daya sai dan tsaya gefe-gefe domin ma mu so ake sirinka ganin liman bayan jin abubuwan da yake faɗi to yayin da aka ce liman ya waye gari ya kude sai dai mure shi kadai kuke ji ma'ana wasu ayyuka nashi za su buye gare ku kenan wanda kuma yana daga cikin ainihin shi'ar wato aiki na limanci wasu daga cikin masallata ko da waɗanda ke safafin gaba ne ya zama suna iya fahimtar abubuwan da liman yake aikatawa aikace wannan shine ainihin tsantsar addinin Allah sabanin wannan kuma gaskiya ba addinin Allah bane kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga gare shi to daga nan ne zaka gane mutanen da ke cewa su ahli sunna ne suke da'awa da danganta kansu ga Malam Abubakar Mahmudu Gumi ashe hanyar da Abubakar Gumi ya kama daban da hanyar da suka kama in ba haka ba wannan wuri ya biya shi ya karanta shi ya faɗa a gidan radio gashi ya rubuta amma sai ga duk wanda ya tashi ainihin masallaci ba zai wayewa wannan magana ba sai dai a yi yadda aka saba gani yanzu wannan magana da zaka je ka kaita wani wuri sai a nema yaki kuma a masallacin da ake cewa ahlus sunna ne ga ce ga sha tafsirin Malam Abubakar Gumi kai abin da mutum zai ce maka to ai malam haɗi ya mutu shi ma masallacin da yake karatu ai haka ne a wuri to amma shin wannan zura musu ido da yayi da wannan ainihin bid'a da suke a masallaci da zura musu ido da yayi akan wannan rakettaɓaɓɓen limami da bai iya karatu ba da wannan ladani da bai iya kiran sallah ba yana nuna ya amince kenan shi yasa aka ce in maganar malami ta saba da aikin shi sai a aje aikin shi sai a dauki maganar shi yanzu in za ka dauko wannan magana ka ce to ai wannan magana ta saba ma abin da aka ga malam ya aikata aikace sai ai kokarin bashi wata fassara wadda za a neman mishi mafita me yiwa yana ganin cewa kamar irin yadda muke gani yanzu shekara nawa masallacin ne yake ba mu rushe shi ba mu ma ai za ka iya zargin mu da haka ma'ana tsarin da'awa ana bi ne har zuwa lokacin da munasaba za ta kama yanzu wancan masallaci nan da darul hadisi take da munasaba ta kama ba shikenan an yi ba wani ma bai san an yi ba to amma an kace a tayan mai rushe wannan sai wani zai ce ai zuci a rushe masallaci jama'a mun gane wannan ga Ka'aba Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Aisha ta tambaye shi ya manzon Allah wai menene yasa mutanen Makka suka gina kofar Ka'aba a sama kofar Ka'aba a can sama take ba a ƙasa ba wannan ana magana zamanin annabi in ana magana zamanin annabi ka daina auna yadda kake ganin Ka'aba a yanzu ka daina auna yadda kake ganin masallacin annabi a yanzu sun saba 100% amma a zamanin annabi Ka'aba kofar ta a sama take sannan ga ainihin wannan gini na Hijira Isma'ila wannan katanga da ke hagu da ainihin Ka'aba ita kuma bata kai tudun Ka'aba ba sai Aisha tace ya manzon Allah menene yasa Ka'aba kofar ta take a sama kuma me ya faru wannan gini akai shiga ta nan katanga bata karasa sama ba me amfanin ta me ma'anar ta manzo Allah yake kin san dangin naki Quraishawa mutanen Makka a lokacin da ainihin Ka'aba ta rushe da suka tashi ainihin gina ta sai suka ce to manyan su sun yi musu wasiya da cewa duk wanda zai bada taimakon kudin ginin Ka'aba kai ya bayar da kudin haramun sai dai ya bada kudin halal dan haka wani tsohon dan fashi ne wani tsohon barawo ne wani yayi sama da fadi a office wani kuma maciri bane wani giya yake siyarwa wani gidan karuwan yake da shi to duk waɗannan ba za a karɓi taimakon su ba sai wanda yayi aiki halal malak to sai zama masu halal malak din kuma kudin su ɗan kadan ne wannan ya danka abin da ya samu wannan ya danka abin da ya samu wannan ya danka abin da ya samu sai aka ce to shikenan a gina Ka'aba da gurgurdan abin da ya saukaka da aka ta yamma gini sai aka kimarsa cewa lallai kudin da ke hannu ba za su isa a gina Ka'aba gurgurdan yadda take a zamanin Annabi Ibrahim ba to da aka ta san majinin ta aka taho shikenan daidai inda wannan katanga take sai suka yi kwana da Ka'aba nan shikenan ita wannan katangar sai suka ce to a tashi katangar ta miƙe tsaye dan a nuna wa jama'a cewa to asalin fadin Ka'aba kenan amma kudin mu ne ba su kai ba dan haka ba mu hade mun yi ba dan haka sai zama wannan katanga alama ce da ke nuna sashi da kuma fadin Ka'aba amma asalatan fa da kamata ya ce an gine gaba daya amma kudin su ne halal ba su kai sai Aisha tace to naji wannan kofar me yasa take a sama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace abin da yake kofar nan take ainihin a sama mutananki danginki larabawa quraisha mutanen makka ba su son kowa ya shiga sai wanda suka yarjewa dan haka suka yi kofa a sama in ka zo in sun amince shikenan sai su sa maka tsani sai ka taka ka hau sai ka shiga ka je kai kallon kayan Ka'aba da cikin Ka'aba ka fito in kuma ba su amince ba ka zo ga kanan ba kauye ne sai ba kauye sai aje sai ga tsani kamar kyauta da ya taka ya hau sai su janye tsani sai a ihu barawo ga barawo zai je saka kayan Ka'aba su kama shi su yi mai duka dan gudunin da ya zo da su na aikin Hajji ko Umara sai su kwace yace kin ji dalilin da yasa suka yi kofa a sama kenan ba dan kowa ba neman jarari ne kawai yace sannan kuma waccan katangar da suka zo suka aza ba su aza ta a asalin tozan foundation Annabi Ibrahim ba sun rage daga fadin foundation Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai yace zo mu je in nuna miki da tsakar dare ne ya je sa magirbi ya haƙa gindin wannan katangar sai ta ga asali ga inda ya kamata foundation ya tashi amma sai suka matso da shi baya sai ta ce ya manzo Allah me zai hana ba za ka gyara ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ai mutanen naki ba su dade da karban addinin musulunci ba zukatansu sai su raurawa sai su ridda su ce to ya ce komai ma ba daidai bane Ka'aban ma ya ce ƙarya ce yace dan haka ki bar su a haka to shine Abdullahi dan Umar ya fahimci wannan magana lokacin da ta taso yace babu shakka ya gane cewa lalle akwai matsalar da ta sa Annabi in aka zo tawafi in aka taho aka taho aka taho shi da jama'a sai ya yi sha tale-tale sai ya ɗibo da faɗi ashe na ƙetare iya shashin foundation Annabi Ibrahim ne jama'a kuma da ba su sani ba sai su bi jikin katanga haka sai zama sun hau daidai kan foundation kenan Abdullahi dan Umar sai lokacin da Aisha ta faɗi wannan hadisi bayan rasuwa Annabi da jimawa sannan sai ya ce lallai ido na ya iya shaida in muka taho da Annabi sai ya zame sai ba mu ni sai ya sha talo da faɗi mu kuma sai mu ya ku bayi sai mu ɗibo haka wannan kenan to haka ainihin Ka'aban nan ta zauna a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin Abu Bakar Siddiq zamanin Umar Faruk zamanin Uthman ibn Nurayn har sai da khalifanci da ya fado gidan ainihin Abdullahi dan Zubair jikan sayyidina Abu Bakar Siddiq wanda Asma'u ta haifa da na farko da aka haifa wa musulmi a Madina sai waye gari yau shine khalifa musulmi a ainihin kasar Makka shikenan ana nan sai wani tsautsayi sanadi sai ya faru sai Ka'aba ta kama da gobara sai ta kone ta kama da gobara ta kone sai aka ce to abinda za a yi a zo yanzu a tunkuɗe abinda ya ɗan rage na ƙonannen bulo da sauransu sai aka zo aka kafa rumfa temporary haka aka kafa da gwafanni guda hudu aka kafa don dai Ka'aban gurin ya zama fili kafin a fara aiki shikenan Aisha dama ita ta rike shi wannan ɗa har ya girma a hannunta ma'ana yanzu mulki ya zo hannun ɗanta kenan to yanzu za ta iya ba da shawara kenan sai ta ce ka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Qurayshawa da Ka'aba ta rushe musu a jahiliya da suka tashi gina ta sun rage fadinta daga foundation Annabi Ibrahim sannan katangan nan kaji ba su da kuɗi ne na halal a lokacin shi ya kai suka yi ta haka dan haka tunda manzon Allah ya bada wannan wasiya abin da ya kamata yanzu abu abin da yake daidai aka je aka sa aka haka aka ga maramarai marmara ita ce foundation na Annabi Ibrahim aka ce lallai wannan magana ta tabbata aka zo sai aka gina Ka'aba baki dayanta a yadda ya kamata a yadda Annabi ya bada shawara akai cewa da zai samu iko aka ainihin wannan katanga ta zanta sabe gaba daya da Ka'aba dama kofa kuma sai Annabi ya ce da zan samu iko sai in mai da kofofi guda biyu a ƙasa daya yamma daya gabas ka shiga ta nan ka fita ta nan Ka'aba ɗakin kowa ne kowa ya shiga ba wani tarewa sai shagwa ne sai labaiwa ne sai ranka ya dadewa ne Annabi ya ce da zai samu hali da ya haka Aisha ta sa Abdullahi ya haka nan akai kofa a yamma nan akai kofa ainihin a gabas shikenan sai zama Ka'aba tana da kofofi guda biyu sannan sai me sannan sai abin da yake da alaka da wannan katanga sai zan Ka'aba ta koma tamkar yadda take a zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam gurgurdan yadda Annabi ya burinta to ana nan ba a dade ba sai Hajjaj kowa ya san Hajjaj azzalimin sarki ne macuci dan ta'adda mugu azzalimi sai ya zo ya ɗibo sojoji ya cika Makka da su ya ce ya rantse da Allah shi ko sai ya kashe Abdullahi dan Zubair sai ya mishi juyin mulki haka suka zo lokacin nan aka ainihin kusan wata da watanni Makka ba zaman lafiya za a zo ana sallah azhar ne ana harbin mutane da kibiya ana ta harin dai shi sarkin nan sai an kashe shi har dai Hajjaj ya samu dama ya je ya datse kan Abdullahi dan Zubair wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya datse ya je tsire ainihin kan nashi a mashi yaje ya dauki kan ya kaiwa uwar wanda aka datsa kan ita Asma'u kenan lokacin ta tsufa ita ma ta makance yace nan mashin nan da kika gani kan danki ne a tsire in kina da ta cewa sai ki magana miji dan ita ma mje magana bata wuce datsa kanta ba Hajjaju macuci ne kowa san shi akan haka bayan kwana biyu sai ainihin wato wanda ke jagorancin khalifancin wanda yake shine shugaban su Hajjaj sai ya taho aikin haji tunda yanzu yaran shi ya ci musu gari da yaki kenan sai ya taho aikin haji da ya zo aikin haji yana ainihin kewaye Ka'aba domin sun rushe ta sun maida ita yadda take saboda sun yi wa wanda ainihin ya gyara ta juyin mulki dan haka sai suka rushe ta suka maida ita yadda take to inda Allah ya fa asiri foundation ne dai ba su canza ba sai suka bar foundation yadda take akan yadda take amma suka ainihin komar da ginin ta kofa ta koma daya sannan kuma ainihin amma duk da haka sun maida ita a ƙasa wannan katanga kuma suka yi ta ainihin yadda kake ganin ta a yau to shikenan sai sarkin yazo yana cewa Ka'aba yana fawashi yana cewa Allah ya tsine wa Abdullahi dan Zubair wanda ya canza Ka'aba daga yadda ginin ta yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama to malamai irin malamai na sahabbai da malamai na tabi'ai malaman sunna ba sa shakkar wani azzalimi ko wani sarki za su faɗa mishi gaskiya ana cike yana cikin tsinuwar nan sai wani malami ya ji shi sai ya ce ko dai Allah ya tsine wa wanda ya canza aikin Abdullahi dan Zubair da yayi da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan da nan sai sarki ya ji wata irin randa bawul kenan ma'ana magana ta juyo mishi ta fado kan shi shi yana tsinuwa ga Abdullahi dan Zubair yana cewa Abdullahi ya canza Ka'aba daga yadda take a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar Ka'aba kaza kaza shi kuma ainihin sai wannan yake nuna cewa ai babu shakka yadda Abdullahi nan yayi ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ainihin ta kasance jama'a mun gane wannan da kyau ko to shikenan haka ko al'amarin ne ya kasance aka zo aka yi wannan ainihin danyen aiki sai wannan sarki sai ya koma yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ma a ce naji maganan nan taka kafin in sa a rushe Ka'aban nan sai yace to abin da yake Abdullahi yayi kaji asalin shi ba wai harka ce ta siyasa ba harka ce ta addini kuma gashi manzon Allah ne yace to saboda harkar siyasa haka al'amari yake ko an rushe abu ko da daga baya an da an gane muhimmancin shi tunda dai dama wanda yayi abin ba a san shi to sai a ce to tunda dai an rushe to a bari kawai yanzu duk fa'idar da PTF ta bayar duk amfanin da ake ci na PTF an je an rushe ta saboda matsalar siyasa su kuma ma'aikatan gwamnati da hukumomi da makamantan su waɗanda su ya kamata su yi ayyukan dama suka gaza aka kafa PTF take yi abinda zaka tambaya shin yanzu sun ci gaba da ayyukan ne aka rushe PTF ko kuwa ba su ci gaba ba kaga siyasa ke yi to haka shikenan Ka'aba ta waye gari take a har zuwa yau yadda ainihin kake ganin ta kenan shiyasa al-Sheikh al-Muhaddith al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin littafin silsilar ahadith sahiha ya bada shawarwari ga gwamnatocin kasashen Saudi Arabia cewa tunda Allah ya ba su iko ya ba su mulki ya ba su kudi kuma su ne wa kansu kirari da cewa su gwamnatin tauhidi ne to yana ba su shawara akan su bi wannan wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda na ga mana dai hadisi ne suke ainihin cikin Bukhari da Muslim to abinda nake so na daga cikin darussan da zamu cire anan ashe duk sanda kai ne da'awa ka tayar ma al'amarin gyara zaka rinka duba al-ahammu fal-ahammu ne menene yake da muhimmanci sai a fara sannan sai ne sannan waɗanne abubuwa ne waɗanda za su kai ga al'umma a yanzu kwakwalwar su ta iya fahimta sai a yi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau za a saurara ma waɗannan abubuwa ne ba wai dan an kiraya sunna ba ba wai dan ba a san sunna ba ba wai dan ana faɗa da sunna ba sai dan su mabiyan sunnan ne ake wa zatan ko ake wa tsammani imanin su bai kai su iya kama wannan ba ba wai masu faɗa da ita ba domin yanzu abinda annabi yake cewa ai waɗannan jama'a da suka karbi addinin musulunci ba ma yaya suna ganin kamar dai yaya an raba su da bautar gunki iyaye da kakanni sun daure sun karba kuma yanzu a zuwa ce Ka'aba ba daidai take ba shikenan sai wani ya ce a to shikenan ma musuluncin nan dai mun gane cewa duk addinin annabi Ibrahim Muhammad ya zo zai rusa ne dan haka mun ma dai fasa ci gaba da musulunci dan haka sai annabi ya bar su har zuwa lokacin da kwakwalensu suka kai su iya daukan waɗannan abubuwa jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan ainihin shine insha Allah shine sai Allah yake cewa fa auha ilaihim, sai Zakariya yayi musu nuni da ya fito tunda bakin shi ya kage ba zai iya magana ba, sai yayi musu nuni an sabbihu, yace ku yi tazbihi, ma'ana sallu, ku rinka yin sallah, bukratan wa ashiya, wannan sallah da za ku rinka yin ta ainihin safe da yamma ne, awailan nahari wa awakhiruhu ala al'ada, farkon yini da ainihin karshen yini kamar da yadda al'ada ta saba, domin a wannan lokaci dama sallolin da suke sallar asuba ce da kuma ainihin sallar la'asar, to shikenan, to ku ci gaba da yin waɗannan salloli, yayi musu da nuni yake musu magana. Fa alima biman ihi min kalamihim hamla hadi yahya, to da annabi Zakariya ya ga ya kasa magana da jama'ar shi, ya kasa ba su umarni da baki sai da nuni, sai gane cewa babu shakka yanzu matar shi ta dauki ciki. Wa ba'da wuladatihi bi sanatayni, الشيخ العلامة المفسر أبو بكر محمود بن الله جعفر تامشي يتي باين هاي هو النبي يحيى ده شيكرا بيو قال الله تعالى له سي الله مدوكين سركي يتي مشي
لا
شيوا شيكرا بيو كو شيكرا نو وانا اجتهادي ننا معلما تفسير شن باين شيكرا بيو ني الله يمغانا ده شي كو كو ننتا كني ده هاي هو شي كو باين شيكرا اكني والله عالم ده دي تكين مغانا ني إذا كي مالا نيزاب آتشيوا باين ده النبي زكريا يكي شيكرا بيو الدنيا shine sai Allah madaukakin sarki ya kira shi yana magana da shi yace
ya yahya khudhil kitaba bi quwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
Allah madaukakin sarki yace ya yahya khudhil kitaba bi quwwa, ya kai yahya ka dauki littafi ko ka rike littafin at-taura da karfi, wato wannan littafin da ya samu shine littafin annabi Musa alaihi salatu wassalam. Annabawan da suka zo bayan annabi Musa dukkansu Allah na umarninsu da cewa su dauki at-taura su yi wa'azi da ita su shiryar da ainihin mutane. Allah madaukakin sarki ya ce mishi ya dauki ainihin ita at-taura din bi jiddin, ya dauke ta da muhimmanci, ya kula da ita, ya bata muhimmanci. Sai Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiyya, muka baiwa ainihin annabi Yahya annabta tun yana yaro dan karami, ai ibn salasi sinin, bayan yana shekara uku shikenan, wato yana shekara biyu aka yi mishi umarni da ya dauki littafin ya fara wa'azi da shi, to shikenan annabta sai ta zo mishi a lokacin ya shiga cikin ainihin shekara uku kenan. To dama wannan ita ce ingantacciya daga cikin fasara mafi yawa da malamai suka yi, me bambancin annabi da manzo? Wasu suka ce annabi shine mutumin da Allah ya mishi wahayi amma bai umarce shi da ya gaya wa kowa ba, manzo kuma shine wanda Allah ya mishi wahayi ya umarce shi kuma da ya gaya wa jama'a. Wannan fassara duk da cewa ita ce tafi shahara a wannan nahiya tamu, babu shakka akwai rauni cikinta, domin akwai barna dangane da ma'anar annabi dinta, cewa Allah ya mai wahayi amma kuma bai bashi umarnin ya gaya kowa ba, ma'ana shi kadai kenan. To fa'idar wahayin za ta takaito akan shi kenan. To ingantacciyar magana ita ce annabi shine mutumin da Allah ya mishi wahayi ya bashi umarni ya dauki littafin wani manzo da ya gabace shi yayi wa'azi da wannan littafin. Shin sa zaka ga annabawa a cikin bani Isra'ila suna da yawa, a gari ɗaya sai ka samu annabi dubu ko dubu biyar, saboda za a yi musu wahayi ne yadda kaga malamai a cikin wannan al'ummar, yadda anguwa kaza malami nawa ne, ƙauye kaza malami nawa ne, gari kaza malami nawa ne, ƙasa kaza malamai nawa ne. To haka cikin bani Isra'ila, sai Allah madaukakin sarki sai ya wa wani mutum wahayi, dauki at-taura kai wa'azi da ita, to sai ya zama annabi kenan. Ran da aka bashi nashi littafin sai ya zama manzo kenan. Wannan ita ce ingantacciyar fasara. Ku karanta tafsirin Ruhul Ma'ani na Sheikh Al-Alusi da kuma ainihin littafin Sharhin Aqidatu Tahawiyya Ta'liqi da Sharhin Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahmatullahi alayhi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Na'am.
Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
Allah madaukakin sarki ya ce wa hananan, shi annabi Yahya mutum ne mai tausayi, rahmatan linnasi, mutum ne mai tausasa wa mutane, sannan min ladunna, wannan tausayi da yake da shi ga mutane Allah madaukakin sarki ya ce min indina, ai daga wurinmu ne, Allah ne ya sa mishi wannan tausayin. Wa zakatan, sannan kuma ainihin mutum ne wanda yake mai matuƙar tsarki, ai sadaqatan alaihim, wato mutum ne wanda yake mai yawan yi musu sadaka, mai yawan ainihin taimaka musu. Wa kana taqiyya, kuma mutum ne wanda ya kasance mai tsoron Allah. Malamin yace ruwa an ruwaito, malaman tafsiri wato suka ce annahu lam ya'mal khati'atan wa lam yahumma biha, tunda annabi ya haya yake bai taba aikata laifi ba, bai ma taba tunanin ya aikata laifi ba. Ka bambance tsakanin khata'u da khati'a, naka ce al khata'u shine kuskure,
to al-khati'atu falati, to tunda yake bai taba aikata laifi ba, tunanin ya aikata laifi ma bai taba zuwa a cikin tunanin shi. Annabi ya haya alaihi salatu wassalam, wannan magana malaman tafsiri ce, ba hadisi bane. Na'am, wabarran biwalidayhi,
wabarran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yaban Annabi ya haya, yana cewa wabarran biwalidayhi, sannan mai biyayya ne ga mahaifan nan nashi guda biyu, ai muhsinan ilaihima, yana kyautata musu. Walam yakun jabbaran, bai kasance mai girman kai ba, asiyan li rabbihi, ai asiyan li rabbihi, bai kasance mai girman kai ba ga ainihin iyayen shi, bai kasance mai girman kai ga jama'a ba, kuma ba mutum ne wanda yake mai sabo ga ubangijin shi ba. Saboda irin wannan digirorin girmamawa da ya samu, Allah da kanshi sai ya sara mai, yace wa salamun alaihi,
wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya.
Allah yace wa salamun alaihi, amincin Allah ya tabbata ga Annabi Yahya, yawma wulida, ran da aka haife shi Allah yana gaishe shi, tun ran da aka haife shi Allah yana zubo mai albarka, wa yawma yamutu, haka nan ranar da zai mutu. Allah madaukakin sarki yace Yahya an haife shi cikin aminci, to kuma Allah madaukakin sarki ya saka mishi aminci a ranar mutuwar shi, wa yawma yub'athu hayya, haka nan ranar da za a ainihin tashe shi Allah madaukakin sarki yana gaishe shi, yana mishi fatan Allah ya saka shi cikin aminci. Malam yace ai fi hadhihi al-ayyam al-mukhawwifa allati yara fiha ma lam yarahu qablaha, a cikin wadannan ranaku wadanda suke dan adam yana haduwa da firgici da tsoro wanda bai taba fuskanta ba a rayuwar shi, sanda kake cikin mahaifiyarka tamkar kana cikin kwanciyar hankali, kawai sai ka ji ka bam kayo wata duniya, wani sarari wanda yake baka taba shaida irin shi ba. To sai Allah yake, to yana gaida ya haya a wannan halin, aminci ya tabbata gare shi yayin da ya fado duniya. Sannan ranar da mutum zai mutu, zai shiga wata rayuwa ne wadda ita ce rayuwar barzahu, wadda bai taba shigarta ba, domin a can yana cikin mahaifiyar shi. To bai taba shaida yadda duniya take ba, bai taba shaida yadda kabari yake ba, bai taba shaida yadda lahira take ba. To yanzu daga cikin mahaifiyar shi an canza mai hali, yana zuwa halin da bai saba ba, sai aka ce aminci ya tabbata gare shi, ya sauka lafiya. Da ya zo wannan duniya ya rayu, kuma zai tafi rayuwa barzahu, ita ce rayuwar kabari, sai kuma Allah madaukakin sarki ya sake cewa aminci ya tabbata gare shi a wannan halin. Ranar da za a tashe shi daga kabari, kuma a wannan rana ce da jama'a suke tashi cikin firgici da gigici, sai Allah madaukakin sarki ya ce aminci ya tabbata gare shi. Shine malam yace fa huwa aminun fiha, duk baki ɗaya Allah ya saka shi a cikin aminci a wannan ranaku. Muna roƙon Allah mu ma ya saka mu. Thumma ardafa ta'ala ala qissati wuladati Yahya ibn Zakariya, qissata Maryam al-irtibatihima. Malam yace bayan da muka gama jin labari da tarihi da kuma kissa ta ainihin wato Annabi Zakariya, ainihin Annabi Yahya, haihuwa Annabi Yahya dan Zakariya, amincin Allah ya tabbata gare su. Sai kuma ainihin wato Allah madaukakin sarki ya biyo baya da kissar wa kissan Maryam, saboda suna da alaka. Mecece fuskar alakar? Ita ce ga wani tsoho tukuf wanda ya gama kaiwa makurar da ba a sa ran irin shi zai haihu, da matar shi wadda ita ko tana budurwa ma bata taba haihuwa ba, balle ta tsufa, ga su sun haihu. To yanzu kuma ga wata budurwa wadda an saba ganin budurwa ta haihu, amma in tana da miji, to sai zan ita kuma wannan budurwar babu miji. Yanzu cikin waɗannan abubuwan wanne ne yafi ban mamaki kenan? Samar da ɗa daga tsakanin tsoho rakab da tsohuwa tukub wadda dama bata taba haihuwa ba, ko kuwa samar da ɗa daga budurwa wadda ɗa namiji bai taba kusantarta ba? To alakar da take tsakanin su din nan, wato ta samuwar ɗa ba ta hanyar da aka saba gani a ɗabi'ance ba, ba wai abin yafi ƙarfin Allah bane, amma a ɗabi'ance ba a saba ganin haka. Siddan yanzu ku rabu da budurwa ta wuce nan, kafin ka sha kwana ka dawo ka same ta, kuma ta durƙusa ta haifi jariri tana bashi nono, ba a saba ganin haka ba. Tsoho rakab da tsohuwa tukub a ga sun haɗu sun haihu a ɗabi'ance, ba a saba ganin wannan ba. To wannan alaƙa sai ta sa sai Allah ya biyo bayan kissan Yahya da kuma ainihin wato kissan Maryam. Malam yace wa qad taqaddama fi ali imran, dama dai bayani ya gabata a cikin ali imran, anna ma ra'a zakariya min kharqil ada fi kafalatihi li maryam hamalahu ala du'a'i talabil waladi. Ya gabata a cikin suratu maryam cewa asalin abin da ya kai Annabi Zakariya ga ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi da shine ne irin abubuwan sabanin dabi'a da al'ada da ya gani yayin da yake renan Maryam. Ita Maryam mahaifinta Imrana malami ne. Daliban su ne su Zakariya suna nan a Baitul Maqdis masallacin Qudus. Mahaifin Maryam malamin nan Imran sai ya kwanta ya mutu, shi ba annabi bane ba manzo ba, malami ne daga cikin malamai da ke karantar da addinin annabawa. Ya bar matar shi da ciki, sai matar ta ba kantan cewa dan duk da ta haifa a wannan ciki to za ta sadaukar da shi ga masallaci, hidiman masallaci kawai, ba talla, ba aike, ba shara, ba komai, ya je zauna masallaci ta ibada. Domin dama uban haka yake, al'ummar haka suke, al'umma ne su da Allah ya halatta musu kuma ya shar'anta musu ka zauna a masallaci kai ta ibada. Yin haka ba laifi bane, ba kuskure bane, kaiwa matuƙa ne ma wajen bin Allah. Ana nan a wannan hali, bayan Imrana ya rasu aka haifi ya, sai uwarta ta sa mata suna Maryam, kamar yadda muka bayyana a baya cewa ai baiwar Allah. Bayan tsawon lokaci sai almajiran uban Maryam, wato almajiran Imran, sai kowa ya ce tunda dai wannan yarinya an yi bakancan dama, in har an samu da a wannan ciki za a kawo shi ko za a kawo ta masallaci, to yanzu gashi ba namiji aka samu ba mace ce, amma tunda dai uwar za ta tabbatar da wannan bakance, to kowane almajiri sai ya ce shi zai rike yar malamin shi. To sai jayayya tsakanin ainihin almajirai, wannan yana shi ne, wannan yana shi ne, wannan yana shi ne, wannan yana shi ne. Sai aka ce abinda za a yi don a raba wannan gaddama, kowa ya kawo alƙalamin da yake rubuta at-taura da shi, za a je cikin kogi a watsa waɗannan alƙaluma, wanda alƙalamin shi ya miƙe tsaye a kan ruwa, kowa ya san alƙalami ko biro ko menene a ce ya miƙe tsaye yana tafiya a kan ruwa haka, akwai ban mamaki. To wanda duk alƙalamin shi ya miƙe, to shi ne ainihin za a bashi wannan yarinya ya rene ta. Wanda kunasu suka kwanta, to ba za a bashi ba. Haka je aka watsa a ruwa, alƙaluma duk suka kwanta ainihin a kan ruwa, da Zakariya ya miƙe shikenan, aka ce to shikenan gata. Shikenan sai ya zo ya kawo ta cikin tantin shi da yake ibada, ita ma sai ya ware mata nata, suna ta bauta Allah a ciki. To sai ya rinka ganin abin mamaki, shi da ke riƙe da ita bai kawo mata abinci ba, sai zai samu abinci a wurin. To ba wannan ke ba shi mamaki ba, sai daɗin abin al'ajabi shi ne, abincin kuma sai ya zama saɓanin irin wanda ake samu a wannan lokacin ne. Lokacin da ba a samun gwaiba da lemu da mangwaro sai a ga gashi. Da ya ce ya Maryamu anna laki haza, Maryam ta ina kika samu wannan? Qalat, sai ta ce huwa min indillah, daga wurin Allah ne. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah kuna azurta wanda ya so ba tare da ya lura da halin da yake ciki ba. To wannan abu sai ya burge annabi Zakariya, shine Allah ya ce hunalika da'a Zakariya rabba, nan take da annabi Zakariya ga ashe falalar ɗaki nan, ashe darajar ɗaki nan, nan da nan shi ma sai ya roki Ubangiji. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, yace Allah ka bani ƴaƴa ko ka bani zurriya mai nagarta, wato ashe kuskure ne saboda ka'idan ka ya rufe ba ka dada, kace Allah ka bani da kowane iri, Allah ka bani koda ba za ka bani zanin goyo ba, wannan duk ya saba sunnan annabawa. Allah ka bani da da na gari, Allah ka bani ƴaƴa na gari, wannan ita ce sunnan ainihin annabawa. Hunalika da'a Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, wannan a cikin wannan surar kaga sai aka bayyana mana hikima ko dalilin da ya kai ga annabi Zakariya ya roki da a cikin waccan sura ta Ali Imran. A cikin wannan kuwa, da kamar yadda za mu zo mu ji, ana bayyana mana wata barna da ya ga ta tunkaran masamin shi bayan ba ran shi, sai ya karfafa ainihin ya samu dan da zai gaje shi, kuma ga irin aikin da zai yi dan shi ne. Sai malam yake cewa wa anna yahya musaddiqun wa anna yahya musaddiqun bi kalimatin min Allah, kuma shi ainihin wato annabi Yahya din nan tabbas in yazo ko kuma zai in wato da yazo ya gaggata kalmar Allah, wato annabi Isa alaihi salatu wassalam, saboda an halice shi ne da kun kasance, sai yasa ake kiran shi ainihin kalmar Allah. Amma ba wai ana nufin Allah ya ce kasance din bane, sai dai ane maka kwatance ne yadda kai zaka iya ganewa. Ma'ana in ba a ce maka kun din ba kasance, kai ba zaka iya ganewa ba. Kwatankwacin yanzu in ka tashi nan an idar da sallar juma'a zaka tafi gida, shin cewa kafarka kake mu tafi? Allah ce mata kake mutafi ba, amma sai ga ta ci gaba da tafiya. Haka yayin da Allah ya tashi halitta annabi Isa, ba wai cewa ya kasance din ba, amma kwatankwacin irin wannan kalma ga ta ai Bahaushe yake. In abu ya faru ya kwashe da gudu, in ya je ya zana yana shakata yana bada labari, sai ce ai da naga ta rikice mallam sai nace kafa me nace ban baki ba ya faɗa haka ya faɗa kafa haka amma wai yana kaddara irin yadda kafar ta yi ne ba haka bane to haka al'amarin nan yake anan ma annabi isa an halice shi ne da wannan kalmar kasance wato da Allah ya nufi ya kasance kawai sai ya kasance to amma kai da zaka fahimci wannan ba sai an ce maka sai aka ce zama isa shikenan sai ya zama jama'a mun gane wannan da ke ko illa anna dhikrahu hunaka li izharil qudratil ilahiyya Mala Abubakar Mahmud gumi Allah ya gafarta mishi yace abinda yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci kissar annabi Zakariya a can game da neman da ya ambaci haka ne dan ya bayyana ikon Allah cewa duk yadda kake ganin ka kai makura Allah ya gama mai da kai kai tantirin matsiyaci ne kakka taba tunanin Allah ba zai azurta ka ba ana son ka yadda akwai ikon Allah a duk halin da ka shiga ciki talauci ya gama kai maka bango bala'i da fatara da masifa to karka taba ɗeba tsammani in ka ɗeba tsammanin nan shine zai sa sai ka ki daga hannu dan kana ganin ko ka daga hannu ka roki Allah kana ga to ai yaushe ma ina ma zaka yi to ba a son haka kar dan ka tsufa kaga baka taba haihuwa baka dauka ina a'a ga wani datti da kaji shekara shi 120 me yayi wurin boka ya tafi duba yayi aljannu ya roka waye roka alwahidud dayyan Allah madaukakin sarki ya roka kai ma ana nuna maka babu wani makararren lokaci babu kurarren lokaci daga hannu ka roki Allah madaukakin sarki zai baka to a can an bayyana wancan tarihi ne ba dan kuma dan a bayyana ikon Allah wa zikiru huna anan ku ana bayyana wannan isra ne ta annabi Yahya li izharil hikmati fi talabil walad dan a bayyana wace hikima ta sa yake neman da a can ana son a bayyana ikon Allah ne ikon Allah zai iya samar da da tsakanin tsoho da tsohuwa anan kuma ana son a bayyana maka hikimar da ta sa ya roki dan ita ce dan ya samu magajin da zai ci gaba da wa'addini hidima li'ajizihi saboda gazawar shi annabi Zakariya ya tsufa ya gaza kasusuwan shi sun yi sanyi sannan walil warasa dan kuma ya samu ainihin magaji akan addinin Allah wallahu munazzahun Allah madaukakin sarki abin a tsarkake shi ne haka zaka iya fassara wannan munazzahun ko kuma ka ce wallahu munazzihun Allah ya tsarkaku an zalika fiye da a ce Allah ya gaza Allah ya tsarkaku fiye da a ce yana da bukatar da to amma kai fa baka tsarkaku daga haka ba kana da bukata don zaka iya gazawa zaka shiga halin tagayyara wannan shi zai lazimta maka ka ainihin nemi da Allah ko ya fi karfin ya shiga wani hali na tagayyara ko gazawa ko bukata ko karewa ko a waye gari wataran babu shi don haka danganta da ga Allah na kasa ne amma kai danganta da gare ka girmamawa ne shi yasa ka ga sama da kasa da duwatsu saboda yadda suke taya Allah kishi in aka ce Allah yana da da sai sama te kamar zaka farfashe ta watsu ta rufe mutane kasa te kamar ta burburma mutane su afka cikin ta duwatsu su kamar su fado su danne mutane takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda sama sai kamar ta tsagi saboda abin yayi mata takaici dan me za a ce Allah yana da da kasa sai kamar ta burma duwa tsusi kamar su danna mutane anda aulir rahmani walada kamar magana kai kana ga ba komai bace sai Allah yake amma komai ce saboda da'awar da akai kanyar da akai wa Allah sharri akai wa Allah aka ce Allah yana da da shi yasa kaji a can baya Allah yake cewa ala innahum min iskihim saboda sharrin kafirai har sharri suke wa Allah suna cewa waladallahu Allah ya haihu sai Allah yake wa innahum lakazibuna wallahi ƙarya suke jama'a mun gane wannan da kyau to sharri ne in kace Allah yana da da kai mishi sharri domin wannan sharrin yana komawa zuwa ga na ƙasa shi kenan wato wata ran zai gaza wata ran zai tsufa wata ran zai talauce wata ran zai shiga bukata wata ran zai mutu dan haka yake bukatar dan da zai taimaka mai ko ya gaje shi to Allah madaukakin sarki ya fi karfin wannan ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce wadhkur fil kitabi
maryama idhin tabadat min ahliha makanan shawqiyya
Allah madaukakin sarki yace wadhkur fil kitabi maryama ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba su labarin maryam a cikin wannan littafi naka alqur'ani ma'ana ka karanta musu kai musu tarihin maryam ai khabaraha ka ba su labarin maryam idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya, yayin da ta kaurace ta janye jiki daga mutananta ta tafi makanan sharqiyya, wani wuri wanda yake gabas da ainihin gidansu, ko kuma gabas da Baitul Maqdisi, ko kuma gabas da ainihin birnin Qudus. Duk yana daukar ma'ana haka. Ma'ana farkon wannan kissa sai aka baka labarin da zai girce ka. Kama a ce ka ba su labarin wata budurwa wadda ta kai matukar bauta ma Allah, haka siddal sai ta zabura ta janye jiki daga gidansu sai ta gabas. To kamar ka ce lafiya me ya kai ta ga yin haka, shine sai ainihin malam yake fassara wannan aya da yake ma'ana da itazalat fi makani, sai ta janye jikinta ta je ta zauna a wani wuri na hawa sharqi wajen gabas minar dari daga ainihin gidansu, ta janye jikinta daga gidan ta koma gabas da gidan, ko kuma gabas da garin, ko gabas da masallacin ta je ta zamanta.
fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya.
Allah madaukakin sarki yace fattakhadhat min dunihim hijaban, sai ta sanya shamaki tsakaninta da jama'a. Kamar yadda zamu zo mu ji ta je ne za ta ainihin tsefe kanta, ko kuma ta je za ta yi wankan haila, to ya zama fili ne a cikin daji, ba daidai bane ta tsuguna wani ya taho yana ganin ta, sai ta samu wani tufafi sai ta kewaye, sai ta kamar wani temporary ban daki haka na je kana yi ka. Allah yake fattakhadhat min dunihim hijaban, sai ta sanya ainihin shamaki tsakaninta da jama'a yadda ba za su iya ganin ta ba. Arsalat titran, sai ta saki ainihin labule, tastatiru bihi, domin ta rufe jikinta ainihin ta rufe tsakaninta da mutane. Litufliya ra'saha, dan ta je ta ainihin wato tsefe kanta ta yi kitso. Au siyabaha, ko kuma ta je ne domin ta cire tufafinta ta wanke. Au tartasilu min haidiha, ko kuma ta tafi ne domin ta wankan haila. Ɗayan dai waɗannan dalilan, akwai dai abin da ya kai ta asali ba wai ta tafi yawon shakatawa ba ne, a'a masallaci ne take. Masallacin nan kuma ya zama ko babu toilet, ko babu bathroom, babu wurin da za ta tsuguna, to yau ga bukata ta kama ta, ta gama haila za ta je ta wankan haila, ko za ta je ta kitso, ko za ta je ta wanke tufafinta, sai ta janye jikinta sai ta gabas daga ainihin gidansu, ko gabar da masallacin, sai ta je ta kewaye jikinta, ta kewaye kanta da ainihin wato wannan yadi, wannan kyalle, domin ta samu ta suturta daga mutane. Shikenan fa arsalna ilaiha ruhana, Allah yake sai muka aiko mata da ruhin mu mai tsarki, wato mala'ika Jibril. Aka aiko mata da mala'ika Jibril, fatamassala laha, sai ya bayyana gare ta, ba'da libsiha siyabaha, bayan ta sanya tufafinta, ba wai yazo ya bayyana gare ta tana cikin tsiraici ba, a'a sai da ta gama kitsanta, ko ta gama wankan hailanta, ko ta gama wanke kayanta suka bushe, ta mayar ta sa tana fitowa za ta tafi kawai sai ta ga wani kyakkyawan saurayi, ita a wurinta haka take gani. Amma a wurin Allah fa, Allah ya san ba saurayi bane, mala'ika Jibril ne, sai ya rikida sai ya zama mata saurayi. Basharan, sai ya zama mata mutum sawiyan, wanda yake mai lafiyayya halitta, tamul khalqi, wanda yake da cikakkiyar halitta, domin wannan shi zai sa ta tafi sauraren shi. Ka duba da kyau ka gani, in ya zan kai tsoho ne muzu-muzu da gemu da furfura, an kaje ka samu budurwa kana son kai magana da ita, sai ga ta ne maka wani yatsi ne, tana magana tana gaba, kana magana tana tafiya, ba za ta samu hankalinta ya natsu, saboda kai ba irinta ba ne. Haka in yaro ne karami, sai daga wannan yaron rashin kunya zai mun, ya za ka kira ni ka ce in tsaya za ka gaya min magana, ba za ka rugo da gudu ba. To sai Allah cikin hikimar shi sai ya sa mala'ika da ya tashi, sai ya rikida, sai ya zama saurayi kwatankwacin irin wanda samartakar budurwa da ƴan mata da samari irin shi zai zo irin wurinta, don ta samu natsuwa ta saurare shi akan abin da ya zo. Mun gane hikimar rabbaniya ko hikimar Allah madaukakin sarki. Na'am.
Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
Qalat, sai ita Maryamu tana ganin wannan saurayi ya tunkaro ta, sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka, ina tso ina roƙon Allah mai rahama ya tsare ni daga gare ka. In kunta taqiya, matuƙar dai kai mai tsoron Allah ne, ka ji tsoron Allah, ka janye jiki, ka bani wuri, kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki min tsari daga gare ka. Fatantahi anni, ka ja baya ka bani wuri, bi ta'awuzi, saboda na roƙi Allah ya tsare ni, don Allah ja baya ka bani wuri, domin ta ga ya tunkaro ta ne kai tsaye. Shi kuma abin da yake kokari yake ya kama kwalatta ko wuyan rigarta ya kai bakin shi daidai wurin ya hura, to kun ga abin ya zo mata, shi yasa ta firgita. Da aka zuwa ya ce ya ƴan mata ina wuni lafiya kaza kaza, misali, sai ta bada hankalin saurare. Amma kai ba ta san daga ina yake ba, kuma sai ta ga ya kai tafka wajen wuyan rigarta, dan haka sai ta janye jikinta ta ce Allah ya mun tsari daga gare ka, in dai kai mai tsoron Allah ne, ja baya ka bani guri. Fala, shi kuma sai ya ce
qala in إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
قال سي النبي أي سي أيني وانا ملائكة يتيد إنما أنا رسول ربك kisani da cewa ni dan aiken ubangijinki ne Allah mai tsarki da daukaka shi ya aiko ni zuwa gare ki li ahaba laki gulaman zakiya domin in zo in kawo miki kyautar wani yaro mai hazaka mai kaifin basira mai albarka bin nubuwati Allah ya albarkaci wannan yaro ya sa mishi hazaka ta annabta malam yace wa qur'a li yahaba kuma akwai qira'a da ake karanta li yahaba ita ce qira'an nafi'u riwayar warshi kenan ma'anarta sai zama qala innama ana rasulu rabbiki ai ni dan aikin ubangijinki ne manzon Allah ne zuwa gare ki liya haba laki gulaman zakiya Allah ya turo ni ne dan shi da kanshi ya miki kyautar da mai hazaka ko kuma li ahaba laki dan ni in yi miki sai zama ma'ana ni wakilin Allah ne zuwa gare ki kenan kira'o'in sun tabbata daidai ne na'am qala
qala anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya
qalat sai maryam da ta ji jawabin shi sai ta ce anna yakunu li gulamun ta yaya za a in iya samun da wa lam yamsasni basharun tunda nake wani da namiji mutum bai taba jima'i da ni ba shine ma'anan masu mu fahimta wa lam yamsasni basharun tunda nake da namiji bai taba saduwa da ni ba ya tazawwaju ainihin bai taba aure na ba balle ya sadu da ni walam aku baghiya ni kuma ba yar iska ba ba karuwa ba zaniyata ni ba mazinaciya bace ana samun da ne ta ainihin waɗannan hanyoyi ko dai in yi aure in samu da ni ban yi aure ba ko kuma ya zama ni karuwa ce yar iska to ni ba ɗayan biyun bace ta yaya za a yi kace zan iya samun da yaya aka yi قال
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
قال سي الله من أوكا كنسركي أينهن قيامة أهرشا جبريل كينان ينزسنا تتونا دا جبريلني sai ce kazaliki kamar yadda kika ji wannan magana min khalqi gulamin minki min ghairi abin cewa za a halicci da ta jikinki ba tare da uba ba qala rabbuki ubangijinki ne ya faɗa ba ni ne na faɗa ba ni ma ina baki labarin abin da ya hukunta ni sannan ubangijinki kuma yace huwa alayya hayyin ai samar da da daga jikinki ke maryam duk da baki da miji kuma ke ba mazinaciya ba ai wannan abu ne mai sauki a wurin Allah ai bi an yanfuha bi amri ko jibrilu fiki wato Allah madaukakin sarki yake ai ne malai yake fassara magana Allah madaukakin sarki da cewa jibrilu zai yi busa da umarnina ainihin wato fiki a cikin jikinki